السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أقول الله سبحانه وتعالى ديبام يكون داو وانا مجلسي من البركة domin mu dora karatunmu daga yanda muka tsaya. Kasancewar karatu yana shirin bankwana da mu ko muna shirin bankwana da shi, ko in ce Ramadan yana shirin bankwana da mu, domin shi ne silan wannan zaman. Muna fata Allah ya sa duk aikin da muka yi a cikin Ramadan Allah ya karɓa mana. Allah Ubangiji ya sa kuma mun karkada ƙura daga cikin ɗabi'unmu, za mu dora kamar yadda Allah ta'ala ya tunasar da mu wasu kusakuranmu. Allah ya sa mun daidaita mun dora akan daidai. Mun sake halartar wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci na Hajji Abubakar Aliyu, kamar yadda aka ambata a garin Azarai ƙaramar hukumar Katako. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da ƙasarmu lafiya, ya ba mu mafita, ya shirar mana da iyalanmu. Allah ya sauƙaƙa mana tarbiyya, Allah ya sauƙaƙa mana riƙon iyalanmu, Allah Ubangiji ya shiga cikin al'amuranmu. Dukan abin da ya gagare mu Allah ya iya mana. Yana da kyau kowa ta duba ta gani. Daga farkon Ramadan kawo yanzu, me kika fahimta kin canja daga cikin ɗabi'unki? Me kika fahimta kin canja yaranki daga cikin ɗabi'unsu, wanda duk ba su da kyawu kin ankara da su, musamman kaman tunasar da yaro yin sallah akan lokaci. Da Ramadan ana wannan kokarin. Musamman ziyara, gaishe-gaishe, da sauran wasu abubuwa masu kama da haka. Kyauta, ita ma wannan watan wata ne na kyauta. Ana ankarar da yara kyauta. Ki ɗauki kayansa kala biyu, kala uku, ki wanke ki ba wa 'ya'yan ƙannenki. Ki ɗauna ki ki ba wa 'ya'yan yayinki da dai sauran wa'innan abubuwan. Yaran ana ba su darasi ne. To me kika fahimta ya canju a gidanki? Kuma ya za a yi canjin da kika samu ya dore har abada? Ba dan komai ba dan Allah subhanahu wata'ala ya ce, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ba zai canja wani guri ba, wata al'umma ba, wani mazauni, wani gida, wata anguwa, ba za ta taɓa samun canji ba har sai mutanen gidan, mutan anguwar, mutan garin sun canja da kansu. To yanzu kenan ke uwa, wajibi ne a gare ki in kina so gidanki ya daidaita, matsalolin gidanki su kau, shiryar gidanki musamman na tarbiyyar yara ta dawo yanda kike so, ba yanda kika same ta ba. Yaya kika canja ke a matsayinki na uwa? Yaya kika canja su kuma yaran a matsayinsu na 'ya'ya? Yaya canjin da kika samu zai dore dindindin? Dukkan garin da ya kyau, to shugabannin garin ne kyawawa. Dukkan gidan da ya kyau, shi ma me jagororin gidan ne na gari, wanda ya ɗauki al'alar gidansa ya riƙe tarbiyyar iyalan nasa tun kan matan. To za ki samu yaran gidan masha Allah ana nuni da su. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, albaladu tayyib yakhruju nabatahu bi'izni rabbihi wallazi kabusa la yakhruju illa nakda. Tsarkakakken gari shi ke fitar da tsarkakakkiyar al'umma. Haka nan mace ta gari ita take fitar da me 'ya'ya na gari. Gona mai kyau ta fitar da me tsirrai masu kyau. Ala ayyi halin mu ɓangaren matan da muke dubawa, a matsayinki na uwa ta gari, a matsayinki da kike so ki zama abin nuni a anguwarku, wani irin shiri kika yi ki zama uwa ta gari domin me 'ya'yanki su zama abin kwatance? ina fata uwa kar ta sake wannan watan ya fita da nacin addu'a da nacin nusa bata canja wasu daga cikin yara da Allah ya jarraba ta shaye-shaye da dabanci ba. Akwai tambayar wata bayar Allah da ban taɓa magana a kai ba da take neman addu'a ga shiriya ga ƴaƴa da suka riga suka dau wannan layin. Kullum ina ba mu laifi iyaye mata. Kun ga yara ai shaye-shayen nan? Wallahi tallahi in muka ja su kusa muka tunasar da su Allah subhanahu wa ta'ala muka hana idan mu bacci akan neman shiryar sa a gurin Allah wallahi za su dawo kan layi. Kun ga ƴan mata ƴan shallin duka laifin mu ne iyaye mata ba dan komai ba saboda daga lokacin da ƴa ta fara samun kanta irin wannan matsala ta shaye-shaye ko ta yawon banza abin da kike fara shine na farko da bakinki ki tsine mata albarka ki Allah wadai da ita ki yi fushi da ita uba abin da zai tayaki kuma shine ya kore ta. Mafi akasarin yara ƴan shaye-shaye mata idan kika zauna da su wajen jan hankalin su da ake lokaci bayan lokaci a sakamakon kame da ake musu sai su ce su da zaki nema musu maslaha da gidansu a yadda a karbe su wallahi sun yadda za su tuba za su daina. Amma matsalar shine ko sun tuba ba su da gurin da za su zauna dole dai gidan jan kawaye da gidajen gala da gidajen galautin rayuwar nan nan ne kadai mafaka a rayuwarsu. Kuma ba ku sani ba shedanin yaran nan suna da tasiri a society har can su juwa yake yi. Kun san dokar da ake bi wacce ba ta Allah ba wallahi tafi a saka hankali akan ta a bi ta yanda ake so. Kun ga cewa gabanin karuwar nan magajiya ko idan ta gindaya doka a gidanta billahi alazim babu karuwar da isa ta taka mata. Haka gidan mashaya yake idan da shugaba a gidan ya ce yau ba za a yi kaza ba to ko ka zanya yake in an ce ba za a yi ba za a yi shi ba. To a gidanki ma idan da yaro dan shaye-shaye ki kula da mu'amalarsa da mutane daga cikin su akwai inda har can su juwa yake a cikin ƴan uwansu ya za a yi ke ba za ki kokari ki canja yaron naki din ba da kika fahince yana da wannan irin yanayin shi kuma sai ki taimake shi ya taimaki sauran yaran ya juyo da su kan layin da ya dace. Kawaye suna da tasiri a tsakanin junansu musamman kawaye shedanu. A lokacin da na dawo anguwa da akwai wata daba a kusa da gidana a cike take sosai haka nake ganin matasa ba za ki samu kasa da goma ba kika samu 20 kofin haka. Amma ina karantawa akwai wani yaro guda ɗaya a cikin su wallahi in bayyana yanda kika san kimiya lami haka daba take suna nan ba ba sa nan ba amma wani yana da dandan waya wani yana kwance wani yana gefe idan ya zo gurin yanda kika san ƴan siyasa su dira a mota ana yeguwa ko wallahi yaran nan haka yake yana zuwa gurin za su haukace an dinga kiransa kuma kowa yana so me shi din kuma wani iri bai da surutu ko sarauta ne shi ma Allah ya bashi ta wannan bangaren sai Allah sai kiga a kame yake amma duk matasan nan kowa so yake ya bashi labari wane kaza kaza kowa in ya tashi magana wallahi sai ya ambaci sunansa maganar kai tsaye tana nufin da shi kake so kai musharaka da na fahince shi haka kawai sai ni kuma na dauki san duniya na dora masa ban san uwarsa ban san ubansa ba duk gurin da zan wuce sai da ya zama wallahi ni a gurina ma dai yafi ma yaran anguwar kirki in dai ya ga wucewa ta zai ce san da fitowa san da dawowa inda kaya na zo kafin ƴan gidana su fito ya zo ya daga kayan sai da na ga maganin ya fahince ni sai na fara zama da shi lokaci bayan lokaci na ce masa kai baka ga akwai wata ni'ima da Allah ya yi maka ba me yasa ba za ka yi amfani da ita ka ceci kanka ka ceci sauran yaran da suke karkashinka ba na ce wallahi ƴaƴan da suke daban nan ba wanda yake jin maganar uwarsa da ubansa kamar yadda suke jin maganar ka kuma ba wanda yake son uwar tasa da ubansa kamar yadda suke son ka baka san ko Allah ya baka dama ba ce ka shiryar da su Allah ya shiryar da kai zuwa aljanna. Na ja hankalinsa mun yi zama kamar 2-3 sai ya fara buɗa min cike shi da damuwar gidansu da yanayin yanda kannansa suke, yana so ya canja ƴaƴan kannan ma, amma dai bai kai wannan gurin ba saboda ga dalili. Muka yi ta musharaka da shi, wallahi yanzu ina ga daban nan. Da na ce muku ba yanda za a yi fita biki ga mutum 10 zuwa 20 ba. Yanzu ina ga gurin nan, wallahi ina yin wata ban ga mutum ɗaya ba, dukkansu sun zama suna da sana'a. Shi ma yawanci ma yanzu baya gari, yana da sana'a. Idan suka samu abin yi suna rage ganganci, hakan ba za ta samu ba sai mu mata mun ja su a jiki. Hakan ba za ta samu ba sai mun tunasar da su ni'imarsu da falalarsu. Wai ba ku gani ba ne daga cikin masu saƙo wanda muke musu shaidar masu saƙo a ƙarshen rayuwarsu sai Allah Ubangiji ya ba su yafiya kuma ya sa aljanna? Kai da kake musu kallon ƴan banza kana gaya musu kalmar da kaga dama ba ka san naka ƙarshen ba. Idan yara suka sami irin wannan canjin, da Allah mu daina ɗauke musu wuta. Daga cikin abin da yake musu ƙurji ciwo a ransu shine wannan neglection da suke samu a society. Mun yi program da ƴan shaye-shaye, ƴan daba, waɗanda lokacin da muka fara program ɗin wasu daga cikin masu tsoro suke cewa ba za mu shiga sha'anin su dinga biyo mu gida ba, ce ba abin da zai faru. In ka tsaye da hidimarka ga Allah ka dogara da shi za ka yi, komai zai zo ma da sauƙi. Daga baya sai da su zama tamkar ƴaƴayenmu, kuma idan kin faɗa suna ji. Kuma alhamdulillah wasu da kanmu muka nema musu sana'a, wasu kuma suka fita suka nemi sana'ar. So da Allah ina so ƴan uwa mata, idan gidanki ba ɗan shaye-shaye ba ƴar shallin, me kika ba da gudunmawa a ƴan anguwarki masu wannan ɗabi'un? Me kika ba da gudunmawa a ƴar ƙawarki da take da wannan matsalar? Kada mu koma gefe muna zargin su muna gaya gulmarsu. A'a, mu taya su da Allah, mu taya su su yaƙi wannan shaiɗan ɗin da ya bujiro musu, ya ɓata zamantakewar gidan, ya ɓata zuciyarki, ya raba tsakaninki da ƴarki ko ɗanki. Mu daina la'antar su, kuma sannan uwa uba mu dinga yi musu addu'a. Idan ke Allah bai jarabe ki ba, ba za ki rasa a dangi wa aka jaraba ba. Idan kuma babu a dangi, ai dai akwai a garinku ko akwai a anguwarku ko, to na anguwar taki idan baki taya su da addu'a da jan hankalinsu ba, wata ransu za su da su lalata naki ƴaƴan da kike ganin suna kan daidai. So ina fata da Allah kowace uwa ta ga wata gudunmawa ta ba wa kanta da danginta da anguwarta akan canjin rayuwar wannan yaran namu da suke tasowa. Su ne gobenmu, in muka bar su suka taso da wannan yanayin, goben ba za ta yi kyau ba. Gashi dai yau ɗin ma muna ganin ta kasa jiya ko, to gobe za ta kasa haka idan bamu tashi da gaske ba. So Allah ya taimake mu, mu nace da addu'a sauran wa'innan ƴan kwanannakin. Allah ya ba mu jagoranci mai kyau a gidaddajin aurenmu, Allah ya ba mu haƙuri da juriya akan halayen ƴaƴayenmu. Hakan kuma kada ya sa ki ji ba za ki yi addu'a a yaronki ba, ba za ki yi mishi afuwa ba a lokacin da ya miki laifi. Mu daina riƙe su a rayi, uwa tana karanta maka damuwa, ɗa tana kuka. Allah wadaransa, ai wane kan Allah ya masa kaza, to kin ce a masa ba za a mar ba? Harshenki yana da kaifi a tare da su. So da Allah ina jan hankalin iyaye mata, ina kuma jan hankalin ƴan matan, su kuma dan Allah su san yanda za a yi su zauna da iyayensu lafiya. Da mo yarinya ta zama ta kawo wani state na girma, to ba ta kallon uwarta da wani gashi a idonta. Har can da suke ansa wa iyaye magana daban yake, uwar sai ta dawo ita ce take ladabi wa irin. Hadisin annabi ya yi gaskiya. Ƙarshen duniya da ma an ce za a samu wannan tarbiyyar, amma muna fata Allah shi zama da iyalan. Kina gaya wa yarinya magana tana gaya miki da tsawa har ce a tsaye, ko ki gaya wa yarinya magana ba za ta baki ansa ba. Wanda ni kin tashi kin yi kaza, kaman bata ji ba, sai kin yi biyu ka ce ha ba mama na ji dai, zan yi dai. Wannan amsosin su ne. So Allah mu ya ba mu haƙuri, su kuma Allah ya shiryar mana da su kan tafarki madaidaici. Allah ya taimake mu, ya taimaki dukkan al'umar mu da gyara akan ɗabi'un mu. Idan ɗabi'a ta canja, to addini ya samu abin da yake so, saboda ɗabi'a ita ce abinda Annabi ya fara rinjaye da shi a lokacin da aka bashi addini, aka bashi musulunci. Ɗabi'arsa aka yi ta kallo cewa shi mai kaza ne, waɗanda suka yadda ɗabi'ar suka fara duba tun bai fara addinin ba, dama shi mai ɗabi'a ne. To Allah ya shirye da mu. Za mu ci gaba da karatu insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا كذب في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ambata mana daga dai cikin hikayoyi da muke samu na Banu Isra'il, wanda kullum ina ƙara tunasar da mu ayoyin ne tsofi amma hukuncin sabi ne har yau a tare da mu. Wa'incan mutane da aka saukar domin su, amfani da suka yi da shi bai sa ya zama iyakansu ya keɓanta ba, har mu a yau suna da tasiri a tare da mu. Allah ya ce wa iz akadna misaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukrujuna anfusakum min diyarikum. Allah ta'ala ya ce ka ambaci lokacin da muka riki alƙawari tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da mutanen Banu Isra'il. Me ya alƙawarin? Ya ce la tasfikuna dima'akum, kada ku dinga zubar da jininku, wasu sashin su kashe wasu. Allah ya ce kada su yi haka, wannan alƙawari ne a tsakaninsu. Ya ce wala tukrujuna anfusakum min diyarikum, kada kuma sashinku su dinga cirewa sashi daga cikin gidajensu. Saboda me? Saboda ƙiyayya ko gaba ko wani abu na zamantakewa. Ya ce summa qarartum, kuka tabbatar da hakan, ma'ana sun gamsu Allah ta'ala ya yi musu wannan hukuncin ko ya yi musu wannan izinin. Amma me ya fare ce wa antum tafshadun, alhali kun shaida an yi muku wannan iyakar, wannan dokar cewa me Banu Isra'il ba zai kashe dan uwansa ba, Banu Isra'il ba zai fitar da dan uwansa daga mazauninsa ba. Wannan sharadi ne, alkawari ne tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala. Saba wannan alkawarin sabawa Allah subhanahu wa ta'ala ne. Mafi akasari abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ta alkawari da bayin Allah nan, in ka duba za ka ga duk wani abu ne da su ya shafa don a mutunta su, su ya shafa don a karrama su. Amma Allah ta'ala sai ya mai da shi ne ma addinin nasu, idan suka yi shi ne za su samu dacewa a gurinsa. Ya ce summa antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum, duk da an yi wannan alkawarin tsakanin Allah da su cewa ba za su kashe junansu ba, yace sai gashi kun zo kuna kashe junanku. Ma'ana ba su yi riko da wannan alkawarin da Allah subhanahu wa ta'ala yi ba, ba su yadda da cewa sun bi dokar ba, alhali fa Allah a baya ya ce sun shaida da ya faɗa haka, sun shaida an yi alkawari tsakaninsu da tsakaninsa, amma yace sai gashi kun da kuna kashe junanku. Yace wa tukrujuna fariqan minkum min diyarihim, sannan kuma kun zo kuna cirewa mazaunan gida a gidajensu, wani yankin yana koran wani yankin, wanda kuma wannan ma sharadi ne, Allah ya ce bai yadda ba a yi hakan. To shi ma ya ce sai gashi kun da kuna aikata haka. yace ta zaharuna alaihim bil ismi wal udwan, kuna taimakon bare a kayin na kusa da ku saboda mi, saboda zunubi ko saboda sabo da kuma kiyayya. Yace wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikrajakum, idan makusantan ku suka zo muku ba abin da kuke musu sai cutar da su. Yace wa huwa muharramun alaikum ikrajahum, gashi ya kasance haramun ne a gare ku ku fitar da su a mahallan su. Yace a fatu uminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'al, ha'a to ko kuna nufin kun yadda da wani sashin dokoki da aka yi muku ne a cikin littafin, wani sashin kuma ba ku yadda da shi ba, kenan ba duba ne kuka miƙa wuya a musulunci, tunda dukkan addinin da yazo daga Allah sunansa musulunci. Inna ad-dina inda Allah al-Islam, dukkan annabawa da suka zo da addini sunansa musulunci, bai canja suna ba. To shine Allah ya ce to ko kuma dai tunda an yi wannan yarjejeniyar kuma ba su canja ba, ba su daina abin da aka sa sun, bai ce a to ko dai ba su miƙa wuya gaba ɗaya ba, domin shi musulunci ai an ce istislamu lillah, ko shine mi miƙa wuya zuwa ga Allah da jawuwa zuwa ga bin dokokinsa. To shine Allah sai yake tuhumar su ko dai dama ba su miƙa wuya gaba ɗaya ba. Yace fa ma jaza'u man yaf'al zalika minkum illa kizyun, yin hakan ma'ana ƙetare wannan dokoki da Allah subhanahu wataala ya faɗa musu, ƙin bin wannan shawara da Allah ya ɗora su akanta, yace yin hakan ba komai bane, illa kizyun fil hayatid dunya, sai ƙasƙanci a cikin rayuwar duniya. Ma'ana duk wanda ya ƙi bin Allah tun a duniya ƙasƙantaccen mutum yake zama, tun a duniya ƙasƙantacce kake zama. Yace wa yawmul qiyamati yuradduna ila ashaddil azab, sannan ranan alqiyama za a juya masa zuwa ga azaba mai tsanani. Yace wa mallahu bighafilin amma ta'amalu, kushina diddaren dadewa, diddaren dadewa nisan zamanka a duniya ko nisan zamanka a kabari ba a tashi kiyama ba, yace ba zai sa Allah ya manta abin da ka aikata ba, abin da kika yi yana rubuce yana kuma haddace. Wannan ayar akwai buƙatar mu fahimce ta, kusan mu yanzu karatu muke so mu dinga yi na fahimta. Abin da ake nufi a cikin wannan maganar har yau har gobe yana faruwa, wannan alƙawarin da aka ce an riƙa har yanzu ana yi. Annabi Musa ya sha wahala da Banu Isra'il, Allah yana tausayawa Annabi Musa saboda wahala da ya sha a gurin su, kuma bayan zamanin sa har suka kawo zamanin Annabi Muhammadu sun kasance su dai waɗannan mutanen suna azabtar da addini, domin Annabi ma sun dandana masa Annabi alaihi salatu wassalam. Abinda ayat take nuna mana shine suna da wani abu na kaman gaba mai tsanani, Larabawa zai zama a wata kabilar da wata ƴar uwata akwai shekara 40 ba a mu'amala, wata za a samu 100 tun kakannin kakanu, amma idan ka zo dorawa kawai za ka yi, saboda mai sun dauki abin shi ma tamkar addini. Sakamakon haka sai ake samun wannan Banu da wancan Banu babu gaisuwa, wancan da wancan kuma tsabar gabar har za ka iya jawo wani ahalin su taya ka yaƙi ko fada da wancan ahalin. Akwai irin su Banu Quraysh, za ka samu banna mana kwatance da ƙauyukanmu don mu fahimta. A yanzu da nake mu'amala da ƙauyuka wajen aikin rijiya ko wani abu, sai na gane wani abu da mutanen ƙauye suke da shi. Yanzu nan kusa da mu akwai wani gari garin Kaulu, ko idan garin ya dan tumbatsa ya cika dattijo daya sai ya tsama kansa da ƴaƴansa da jikaninsa, sai ya matsa can gaba sai ya dan saka wani dan suna a garin, akwai gari na ƙarshe da yanzu muka yi wani aiki rija wai garin Jauroro. Shi Jauroron ya tashi kenan daga garin Kauli sai ya koma can gefe daga jikokinsa sai ya'yansa kenan za su yi ta hayayyafa sun zama banuwa Jauroro. Kun ji misali ɗaya? Ba ƴaƴan garin Kauli bane? To akwai kuma Silwanwai shi garin Mashi. Su kuma ta can gaba da su ne. Su kuma ƴan ƙauyen Kanjuwa ne. Su ma da suka so su ɗan ja su samu isasshen filin gona su samu kaza da kaza sai su ɗebi wani ɓangare kai da cikin umominka ko biyu ko uku sai ku tattara iyalanku sai ku tafi sai kuma ku saka wa garinku wani suna. Shi wannan Jauro Mashin shi ne mai gari yanzu ya zama kamar yadda muka ce banuwa ne na wancan Larabawan mu ma kenan a yanzu ana yi. Abin da yake faruwa aka ce ya kuka dawo ba kwa taimakon makusantanku a wannan bayanin ayar. Misali yanzu da suka koma sai ƴan garin Jauroro da garin Mashi sai su kulla wata zumunci saboda su lokacin gaba ita ce kawai abin ta yi. Zumuncin da za a ɗaura shi ne idan ƴan garin kaza suka zo tunkararmu da faɗa mu yi alkawari in ku aka zo tunkara da faɗa za mu taya ku. Mu ma an zo taya mana tsokala za ku taya mu. In kun fahimta ba asalin su gari ɗaya ba ko? To ko da ƴan garin Kauli za su zo su yaƙi waɗancan masu asalin ƴan Kanjawa to waɗannan ƴan garin Kaulin ba ruwansu ko da akwai cikin umominsu na jini za su taya su yaƙe su. Wannan alƙawarin ya fi zumuncin abinsu. Kun fahimta yadda abin yake? To wannan shi ne yadda Larabawa rayuwar tasu take a wancan lokacin. Idan aka yi wannan yarjejeniyar to kuma ai ba sani ba sabo. Babu tunanin asalinmu ɗaya da wane. Kai bari na matso da abin cikin gari. A shekarun baya an yi yayin hidimar daba a cikin garin nan ko? ‘Yan tsakuwa suka dinga rigima da ‘yan ina kafin kuka. Hatta kai ko gawa za a ƙetara sai manya sun tashi sun tsaya. An kai gawar da aka ce a raƙe ‘yan kafin kuka suka koma gida. A azare. To bari ne misalin wannan ayar a cikin garinmu. Yadda nace duka hukuncin fa mu ma fa har gobe akwai shi. Idan fa bamu damun ba Allah ba. Kamar yadda ya ce din nisan daɗewa yana sanar da mai suka aikata wallahi mu ma sai an san mai aka muka aikata. Idan ‘yan tsakuwa ki ce suka tashi faɗa misali sai su ce suna da daba ta matsango akwai ƙawance a tsakaninsu. Idan za su yi faɗa da ‘yan kafin kuka ‘yan matsango in suka zo za su jo ne da ‘yan tsakuwa su yaƙi ‘yan mina. Kafin kuka wai su ne maƙotansu wanda za ka samu da auratayya a kusa ko? Akwai ‘ya’yan juna to ko da ka ga ɗan ƙanwar uwarka a cikin faɗan ba abin da ya dame ka da shi. Wannan shi ne faɗan da ba mu ku sani ba. Mun zauna da su mun yi shekara biyu muna program a kansu. Yaya suke su ƙirƙira abin kuma ya ake ya wuce ya ake a dagule shi. Ko da akwai ɗan cikin umar uwarka ko ɗan cikin umarka ai a waccan tawagar ya zo ba ruwanka da shi. Wannan fitinar Allah yake magana a kanta aka wannan. Ka haɗe baki da wani ko da bare ne ka kuma yaƙi makusancinka ko da jininku ɗaya. Allah ya ce kada banu Isra’il su yi irin wannan. Da Allah mu an ce mi muka bar ‘ya’yanmu suna faɗan daba? Asalinsa irin wannan magana ce. Akwai faɗa na yankin sana’a ma yanzu. Sai a ce mahauta suna faɗa da me? Da ko manoma da makiyaya ko? Irinsa ne exactly. Yanzu idan ɗan ataɓa zai yi aure, ba halara suke su yi ta wasanni ba, to ku ce a taɓa ɗan ataɓa ɗaya idan sun ga damar raddi duka ɗan ataɓa ko da ɗan cikin gidansu ne yana bayan ‘yan ataɓa ‘yan uwansa. Idan abokanan faɗan ‘yan nafeb ne, to da ‘yan nafeb ɗin ko da wannan ɗan gidanku ne, wannan ɗan gidanku ne abin tamkar siyasa. So wannan iyaye mata muna da gudunmuwa da za mu ba wa irin wannan faɗa na daba wanda gashi nan an yi ya ƙi ƙarewa gaba ɗaya. Sai na ce da laifinmu wajen mai juya kanmu a gurin ya'ayan namu ba ma jan su jiki mu nuna musu illar da hakan za ta haifar. a lokacin da suke jin za su aikata laifin zuciyar ta bushe, zuciyar tana da ƙarfi, tana jin za ta iya kowane irin ta'addanci, amma za ki sha mamaki lokacin da suka kuma yi laifin sai kuma zuciyar ta karye, sai kuma kiji suna tsoro. Idan an zo ka mai tsayawa suke a kama su, akwai wanda aka ce mana har a drawer wasu aka je aka dauko shi drawer. Kuma lokacin da za a yi faɗin kana jin shedan yana zuga ka, annabi haka yace idan rai ya baci shedan dinka ne yake bujiro maka. Shi ma abokin faɗa sai shedan ya bujiro masa, annabi ya taba shiga masallaci ya samu magidanta biyu suna faɗa, sabai ka ji dadi shikenan matin daga annabi ya zo ai yanzu aka sharigima, sai suka ga annabi ya juya, sai sauran suka yi ta mamaki. Ha, kuma masu faɗa dole jikin ku ya sanyi, annabi ya gani ina faɗa bai ce in bari ba, menene ne kenan? Sai da ya bari kura ta lafa sai ya dawo. Sabai mutane ne masu yawan tambaya, sai suka ce ya Rasulullahi ka shigo ɗazu ka ga wane da wane suna faɗa, an yi su yi haƙuri sun ƙi da ka shigo har mun ji daɗi za ka musu tsawa. Sai muka ga ka jo ya Rasulullahi mai hakan yake nufi, sai ce ai lokacin da ran mutum ya ɓaci shedan ɗinsa ne yake bujiro masa, shi ma abokin faɗa nasa shedan ɗin zai bujiro masa. Yace a matsayina na mai faɗa daga Allah duk abin da zan faɗa wa mayan digo ila hawa ko baya ambato sai abin da aka saukar masa daga Allah subhanahu wataala. Yace to idan nace su bari shedan yana kusa da su zan iya samun ɗaya daga cikin su yace ba za a bari ba. Yace idan yayi da ni kuma da Allah yake, saboda haka na ina guje musu kada na faɗa su yi taurin kai. Allah ya kama su da laifin haka, shi yasa sai na koma baya. Shi yasa aka ce kada ki hukunci a lokacin da ranki ya ɓaci, kada ki mai da radi a lokacin da ranki ya ɓaci, saboda me? A lokacin ba ke kadai bace a tare da zuciyarki akwai shedan.
أولئك الذين اشتروا الضلالة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يكفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
الله سبحانه وتعالى يسي أولئك الذين وإن مباس حالا يدي زمك أمبتا دواند زي يتيم فتا با أكن غسكيابا كان يتقالي وعزن شك إن شاي شاي هريارا إما كرنتا أنا دوانا مطالر N A da B su haɗe baki wa N C a haɗu a hanya a daku a je makaranta a hukunta su gobe in sun fito su sake yi. ‘Yan makaranta suna wannan ko ‘yan anguwa da ‘yan anguwa, abokiyar talle da abokiyar talle, ba daidai bane ki taya ƙawarki don ita ce ƙawarki a lokacin da ake faɗa. Ko da ƙawarki ce ba ta da gaskiya, musulunci cewa ya ce na farko ki raba shi ne sharaɗin, idan ba a rabu ba kika fahimci wance ita ce mara gaskiya kuma ita ne ta kiyarda a rabu, aka ce to ke din koda ba ita ce taki ba ki taya waccar mai gaskiyar ku yaki ita wannan wanda ta zama ita ce ba ta so a samu maslaha, wannan shine shari'a. Amma mu ba haka muke ba, kawai wace ce taki? Idan ƴaƴa ne a gida suna rigima, idan uwa ta fito ɗaya daga cikin uwa ba ta tunanin waye mai gaskiya, ɗanta ne ko ɗan kishiya ne, waye mai gaskiya? A'a, kawai nata shi take so ta kare, nata shi take so ta ba wa gaskiya, ko da kuma bai da gaskiyar. Ashe wani abin zai sassauto ya dawo har cikin gida fa? ba fa iya kungiya da kungiya da aka fadin nan ba, hukuncin keki siffanta ke a karan kanki yayi hukunci yake a gidanki, kina yin tayin fada akan gaskiya, kina taya marar gaskiya mai gaskiya yayi hukunta marar gaskiya akan sa, ko ka kawai wani saboda shine dan auta kullun sai ya taba kowa ya taka kowa, ki bar sauran su da kunci a zuci. Iyaye mata muna da namu kason a irin wannan bangaren, to Allah ta'ala sai ce ga sakamakon da zai biyo idan har ke haka kike, ni haka nake, anguwar mu haka take, ko gidan mu haka suke, ga hukunci. Allah ya ce ulaiikal ladzina tarawul hayatad dunya bil akhira, wayannan mutanen sun sayar da rayuwar su ta lahira a duniya gaba daya, ma'ana zaman ki na duniya ba zai amfanar da ke a rayuwar ki ta lahira nan gaba ba, kin yi rayuwa ta banza ta bata lokaci kenan. Ko da kin ji dadi a duniya, aka ce idan kika dandana azabar lahira sai kin manta duniya an taba dandana miki jin dadi, ko da na sakan daya ne. Haka kuma aka ce wanda Allah ya shiryar duk kunci da talauci da yunwa da babu da ya rayu da shi a duniya, daga ya shiga aljanna ya manta, baya taba jin a duniya ya dandana wani abu na mai wahalar rayuwa. So me ya hakuri da wannan wahalar rayuwar tafi dadi, Allah ya ba mu sakamako a ina, a lahira mai kyau. To wa'annan wanda ba sa bin wannan doka da Allah subhanahu wata'ala ya shimfiɗa, yace su ne suka sayar da rayuwar duniyar su a rayuwar lahirar su saboda su samu duniya. Yace wa yawmul qiyamati yuradduna ila ashaddil azab, ranar alkiyama za a juya su zuwa mai wata azaba mai tsanani. Kun ga dai abin sai ku ga shi kaman ba na kirki ba, kaman ba wata doguwar matsala ba. Muna kallo a gaban ki da zai zo ya dauki wuka ya fita yana fuci, zai je ya fadan daba, ba uwarsa aka zaga ba, ba ubansa aka zaga ba, ba addininsa aka taba ba, kawai me an taba dan group din su. Ke kuma uwar abinda kawai kwa na baya rabuwa da fitina, yanzu kuma waye tabo shi, wai kina tambayan waye tabo shi? Wallahi a gaban mu suke fita da abun fada su je su fada, kuma idan kika bincika menene sunar fadan ba su sani ba. An taba fada a wannan dabar da na gaya muku dan ya turo a tattara su, biyu daga cikin wayanda na samu lokacin an zo ana bin su gida gida, kowace uwa ta tsure ta hajiya an ce kaza, an ce ba ni da labari, amma ni kan a bari su je su zauna da dan iyan zamu gano me matsalar. Biyu da na samu a cikin yaran nace me ya silan fada menene kuma akan me, yace wallahi billahi mama ni ban ma san me ya hada ba, kuma ban ma san san da akai ba, amma me ai dan gungiya ne an tattara hashi. Bayan an yi kes din da daddare sai biyu suka zo, wai yanzu bari mu zo mu gaya miki cewa ai na riga ku ji, ana tambaye shi wanda ya hukunci kenan, fa za su iya yin fada akan bisu ma san silar fadan ba, kuma ai da ki inda ka in ya zo da tsautsayi a kashe miki da ko a raunata miki shi, amma a gaban ki kina kallo jiya ya fita ya daukan kwalala a wani. An yi ƴan uwa mata, muna so mu shiga aljannan nan kuwa, muna kallo ake wayannan abun mun dauka kananan laifi ne? Matasan mu sun zama suna yawo da wuka, in babu akunkumin su ki duba saman nafef din su, akwai wani bakin leda a sama, mafi akasarin su adda ne a gurin. Idan mashin ne ki daga shi akwai wuka a ciki. Wayannan ba su ne ƴaƴanmu, kuma har gobe suna ƙarƙashin mu, za su je su shedanci su dawo gida, wata gudunmuwa kika bayar dan ki canja shi ƴar uwa? Idan baki canja ba, Allah ya ce ga abin da zai miki, in kin ga hakan da za a miki yafi sauki, fa ni'ima ki rayu akan haka. Yace fala yakaffafa anhumul azab wala hum yusarun, wa'annan mutanen ba za a sassauta musu azaba ba, kuma ba za su samu mataimaki ba, ma'ana ba mai cetanki, azaba ce irin ta Allah, ya ce ba sassauci a cikin ta, ba rangwame, sannan me ba wanda zai zo ya taimake ki dan a daina miki ita akan mi, akan mi zaki yadda a saka ki cikin wa'anda za a azabtar, a saka ki cikin wa'anda za a gana wa wahala, alhali kuma baki da maceci, baki da makarbi. To azaba ko da za a zo a karbe ki lokacin da aka fara gyara miki zama kafin a zo hukunta kin dan Allah dan annabi baki jikin shawuya ba kuma an ce mana mafitar shine me mu fito mu nuna musu gaskiya mu dora su akan gaskiya mu hana su yin abin da bai dace ba kada mu bari wannan abin ya haifar mana da matsala matsalar ba iya duniya bane a mun sabautar da duniyar aka ce ai da lahira a cikin duniya dan haka a lahira muna cikin wa'anda za a azabtar azaba mai tsanani sannan an ce ita azabar ba a sassauci a cikin ta ba kuma wanda zai zo yayi miki rangwame a cikin ta Allah ka shirya mana da zuri'ar mu Allah ka shirya mana da zuri'ar mu sai wala kadi atayna Musa alkitaba wa qaffayna min ba'dihi birusul Allah subhanahu wata'ala yace hakika mun ba wa annabi Musa littafi sannan muka bibiye shi da wasu annabawan a bayansa bayan annabi Musa an yi ta aiko wasu annabawan yace min ba'dihi birusul da wasu manzannin yace wa atayna Isa ibn Maryama albayyinat daga bayansa ne aka samu wa Isa dan Maryama shi ma an bashi mi ayoyi bayyanannun ayoyi wanda shi yi a zahiri ba sai ka buɗe littafin da kake karantan wasu abubuwan sa ba akwai abubuwa da ya dinga aikatawa rayar da matacce warkar da masu makanta masu kurumta masu baras mai sunanta kuturta da sauransu wannan dai yana daga cikin hikimomi da aka bashi da ni'imomi da aka bashi shi ma ya biyo bayan annabi Musa yace wa ayyadnahu bi ruhil qudus sannan Allah subhanahu wa ta'ala yace ya karfafa shi annabi Musa da rayi wani iri yace rayi mai karfi mai inganci kowa san tarihin annabi Isa yanda aka halice shi yanda aka bashi rayin sa ba irin salon da mu aka ba mu namu ba to Allah ya ce mu muka yi masa haka wannan yana daga cikin ni'imar da Allah subhanahu wata'ala yake tuhuman annabi Isa a ranar alkiyama ya masa kaza yace ya Isa duk da nayi maka wa'annan abubuwan kuma shine kace abi Allah a abi ka abu mahaifiyarka sai qala subhanaka an ce wannan bala'i da tashin hankali shine abin da annabi Isa yake tsoro ranar alkiyama gata da daraja da daukaka da Allah ya bashi a duniya za a zo a kalubalance shi shin hakan da aka masa shi yasa har aka zo ake bauta masa duk da baki sarsa muke ba amma akwai abin dubawa a wa'annan rayuwar da yanzu muke ciki yace in kunta qultahu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka antal allamul ghuyub wannan annabi Isa abin da zai gaya Allah subhanahu wa ta'ala kenan yace idan da na gaya musu ya Allah su bi ni ko su bi mahaifiyata wallahi Allah da kashina ni ban gaya musu ba ba abinda na gaya musu sai abinda kace na gaya musu su kadaita Allah su bi shi shi kadai yace domin kai masanin abin da yake boye ne idan da na fadan ma ai bazan boye maka ba to idan da har haka za ta zo tana kasancewa ga annabi Isa da bai san sanda aka yi wa Allah wasu laifukan ma a sanadinsa ba ina kuma ga ke da kike raye kika bari ana wa Allah a idonki ganganci ana kin bun dokarsa gashi da duk abin da muka karanta nan Allah ne yace ayi amma kina kallo a gidanki ba ayi wani mataki kika dauka za a tuhumi annabi Isa da abin da aka yi na daga laifi daga jama'arsa har wanda bai gani ba ke wanda kika gani baki gyara ba me kike jira akai wani tsammani kike wa kanki akan haka yace afa kullama ja'akum rusulun bima la tahwa anfusakum mustakbartum kamar abin da Allah subhanahu wata'ala yake fahimta ga banu Isra'ila yace shine dukkan hukunci da aka zo da shi daga Allah subhanahu wata'ala yace kamar idan bai yi daidai da san ransu ba sai su kafirce masa har yanzu ranan na fada har yanzu muna haka duk hukuncin da ya zo miki da dan kika ji dama kaza ne haka kawai sai ki ji wasu yana zuwa a ranki shi na Allah ga abin da ya fada amma kina ji a ranki wannan fatawar ba ta yi ba bari ki dan ƙara matsa gurin malam wani ko zaki samu dan sassauci musamman akan wani case mutuwar aure masu shiga uku su ta neman ina mafita take domin me a koma ga mijin da Allah Ubangiji ya riga ya ce miki ya haramta a tsakaninku neman fatawa mai dan rangwame rangwame da gangan kawai dan ki samu sauki yana kama da kin yadda da wani sashin hukuncin Allah ne baki yadda da wani ba to Allah yana kalubalantar Banu Isra'il da irin wannan yace fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun daga cikin su idan aka kawo wasu hukunci gashi da irin hukuncin muna karanta su kada su yaki junan su kada su kashe junan su kada su kori junan su gashi nan duk abubuwan taimakon kansu ne amma yace fariqan kazzabu wasunsu jama'a sai su karyata yace wa fariqan taqtulun wasunsu kuma ma sai su kashe annabawa ma gaba daya ai sune mutanen da suka yi ta kashe annabawan su ko idan annabi ya dame su da kawo hujjoji da dalilai sai su raba shi da duniyar kawai su zauna lafiya a gurin su wayannan sune wa Banu Isra'il har a yanzu in kika ga ba za ki bi gaskiya ba shari'a ce Allah ya ce ayi kaza a bar kaza a bar kaza sai kike ganin ai malam wani da yake fada kamar shine yake shaddadawa da ai malam wani akwai tsauri tsauri bayan sai da ya karanta miki ayar da tazo da hukuncin kika dan ji a ranki tsauri yake yi an ya baki a cikin fariqan kazzabun nan kina shirin ki zama kin karyata abinda mai shari'a ta zo da shi don ba malam wani bane ya fada duk malam wani da zai fada ai sai da ya duba hadisi ko aya in dai malamin na Allah subhanahu wataala ne ba na san zuciya bane ba masu karban yan canji domin su gina kansu bane malami da Allah subhanahu wataala ya ajiye shi dan ya gyara al'umma dole zai duba me Allah yace akan hukunci kaza in ya tashi kuma shi zai gaya miki to idan kika ji a ranki kina shakka da hukuncin Allah subhanahu wataala to ki yi kokari ki dauko kanki ki riska a cikin irin wayannan mutanen Allah yace sai su ce wa qalu qulubuna ghuluf ai su zukatan su sun riga irin sun rife kamar me ba sa ma jin abin da ake ji ko ba sa sauraron abin da ake fada ko ba sa fahimtar abin da aka gaya musu kenan duk wasu dokoki ko wani abubuwan sai ki dinga jin cewa ai ke biki shi na ba da yake banni da ilimi ne wallahi ina na sani abin yi karatu ba a addini an ce bai yadda da cewa ban sani ba Allah ba ruwansa da ban shina ba ranar alkiyama abun da za a tuhumi malar ilimi shine me kada ka cewa Allah ban yi ilimi akan kaza ba me yasa da kika zo baki ilimin ba kawai a wannan gurin Allah baya karban uzurin rashin shina to a yanzu ma ai muna ganin cewa ni tunda ban karanta ba kaman ba matsala a tare da ke ko kin karanta ko biki karanta ba an haife ki cikin musulunci kin taso cikin musulunci kin kuma rayu da musulmin kina kallon yanda dabi'ar wani da wani take amma ke taki bata zama haka ba to shine ke ma kina nufin zuciyar ki tana da wannan rufin kenan shi kuma rufin Allah subhanahu wataala shi yake dadawa me nufin ya rufe zuciyar idan kika jikin nisanta da dokokin Allah da taku daya sai ya daga miki sai ya zama da tsani guda kamu guda idan kika ji kina dan barranta da shari'ar Ubangiji da yini to zai nesantar da ke da ita da kwana kina barantar da kanki ga Allah yana ƙara barantar da kanki da shi nasa ya fi tsanani akan naki tunda naki dan san zuciya ne wala Allah kina ganin bari ki dan zaga ki dawo da to sai ya hana ki dawon a lokacin da zaki dawo shine zuciyar an riga an mata rufi idan suka faɗa haka sai Allah ta'ala ya ce bal ba haka bane yace la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun no ba wai zuciya ce aka rufe ba la'anar Allah subhanahu wata'ala ne ta sauka a kanki ba tare da kin shina ba yace qalilan ma tu'minun kadan ne daga ciki suka san haka wasu ba su san cewa Allah subhanahu wata'ala yayi fushi da su ba ko ya saka su a cikin wa'anda ya kebe wa rahamarsa kawai suna ganin kamar irin daga gare su ne kawai suka yi kaza ai suna ganin daga baya za su dawo su daidaita a'a Allah ce ai busu sani bane ya riga ya la'ance su ne matukar me suna zauna a cikin irin wannan ganganci rayuwa ba bisa tafarkin Allah subhanahu wataala ba me zai sa mutun ya tashi da rayuwa ba a bisa tafarkin Allah subhanahu wataala ba dalilin guda ɗaya shine dalilin shine me jahilci kaman yanda muke ta jan hankalin mata a bangaren jahilci ƴar uwa ilimi dole ne a tare da ke musamman ilimi na addini bayin sa kadai ba amfani shi ma dole ne a tare da ki domin ilimin da ba amfani da shi ba dai yake kai ya ma fi gara ma ba yi shi ba aka ce to amma yin ilimin wajibi ne a gare ki domin da ilimi ne zaki tsamo irin wa'annan abubuwan ki san cewa ke ma sun dangance ki ayoyin nan ji kike in kin karanta kawai kissa aka bamu ai labari ne na mutanen baya alhali ga su a yau yana nan yana tasarrufi a cikin mu kuma Allah ya gaya mana hukuncin da duk ya shafi wa'ansu na baya mu ma yana nan akan mu me zai hana ba za mu fita mu nemi ilimi na san yanda zan zauna da kaina lafiya ba ya zan yi zauna da ƴaƴana lafiya zan yi zauna da mijina lafiya kamar yanda muke kokawa mata suna shan wahala a gidaje to fa mafi akasarin abin da yake faruwa sakamako ne na abubuwan da suke aikatawa a gidajen tun kafin tsananin ya shigo yawancin sakamako yace bi ma kasabat aidiku yawancin sakamakon yanda ka samu kanka ai saboda abin da ka aikata ne da hannunka in kika ba Allah a gidanki Allah subhanahu wataala zai sa abiki sannan shi kuma na sama da kai zai ji tausayinki da lokacin da kika ga kunci yayi yawa baban wani baya ji da ke baya tausayinki baya mutunta ki ba ki tuna ke kuma yaya Allah subhanahu wataala yake a zuciyarki yaya Allah subhanahu wataala yake a mu'amalarki shin kin bashi cikakken goyen baya da ya dora ki a kai ko ko kina kaucewa a lokacin da kika ga dama ki daidaita a lokacin da kika ga dama haka duk ba za ta samu gurin zama ba sai mun jajirce mun koma mun yi amfani da ilimin da muke da shi duk kankantar sa kuma ina cirewa mata tunanin cewa in sabgogi suka yawa ba a iya karatu yes na san akwai bambancin karatun lokacin da yake jakuwa yanda ya kamata a gunka da kuma bambanci wanda kake yin sa akan girma kana jan sa yana janka amma albishir din da zan mana shine lokacin da karatu yake baka wahala sai ka sha wahala ka haddace ya fulada ku fahimta sabon hafizai idan kuna da ƴan mata a gidanku abinda na shina da yawan lokacin baka shine san da ka fara tilawa kuma idan aka shake ki kawai zaki ji yankowa aya zaki tsakiyan wata sura kawai ki ji kina ta yi saboda a lokacin karatun akwai karsashin shi a jikinki haddar da kike yi tilawar da kike ita take hararo miki shafukan da yake gaba zaki kamar an bude miki Qur'anin a yanzu kuma da ke kike bin karatun da kyar kina kamo shi zaki ji kina karantawan sai kina yin shiru ko kina rufe idanki kina jin wacce ce a gaba to abinda mata suke ji kenan wai ai yanzu ba zai yi ba no zai yi yafi dai kan wahala wancan mataki na farkon yafi dadi yafi soyuwa a zuciya kuma shi wancan wani lokacin baka ma shi na san da kake yin sa da dama bana manta wata ran ne wata jinya makauta na suka zo gashe ni muna kasuwar kaji wai ai dama wallahi sai muka ce ma Maryam wata kila ba ta gari ne wai ba sa jin karatu da sai nace a dama kuna jin karatu na ne katangar mu dai haka irin mun hada katanga ta bayan daki sai suka ce wallahi suna ji ai ko da daddare ne ɗaya su babba tana cewa sai ce wa kannan irin Allah ya jarabe su uku duka zawarawa a gida sai ce ku duba ku je wancan ta karatu mu ko muna ta bacci dan Allah ku tashi kun san a lokacin akwai wani abu nan ma kin san shi ilimi fadi ne da shi kullun kana ƙara girma kana ƙara hasko wani abu sai na fara tunanin to kaddari ya ta shigo ashe ma har ana jin karatu na sai na fara rage karatu sai daga baya kuma sai na ga ragewan ya sa kuma ban damu da yawan tilawa ba tunda mace tana da wani abu lokacin da zaki zauna ki dauki Qur'ani ki tilawa sai ki ga baki gama kaza ba amma in kika sa shi a wancan babin kawai duk gunda kike zaki karatu kina wanke kina karatu kina shara kina karatu kina hidimominki kina kai da kawo azkar baya barin bakinki to wannan sai ki ga wanda kika yin yafi na lokacin da kika keba to sai na daina wancan din sai daga baya kuma abin sai yake ta mun kaikai a raina na san fa na rage sai na tattauna da wani malami sai yake ce mun to ai shi ma wannan laifi ne a shari'a kunga kenan idan kullum bamu zama muna neman ilimi ba to zamu zama mu ma muna aikata kuskuren bamu sani ba ni na cika ne kamar irin tokar ya zama riya ashe ma har a waje ana ji na ko a makota ana ji na bari kawai in daina to na daina kuma ashe na yi laifi dala neman ilimi bai zama dole a tare da mu ba tambaya ta zama dole kuma sawaranka zaka iya idan ka sawaranka zaka iya wallahi yawan yaya ko yawan shekaru ko baya taba hana karatu a ajin marayu da muke da su a Bilal akwai baiwar Allah da ta fara karatun ta tun daga Fatiha aji ne kyauta ake koya musu karatu a yanzu ake ce min tana gab da shiga tawagar ƴan sauka tun Fatiha dattijuwa kuma so ashe idan kun mai da hankali ba kuma kara ba ƴan uwa dukkan mu bamu kara ba mu fita mu nemi shina sannan me mu yi amfani da shi kada mu nemi shina dan mimi alfahari da shi ko dan mu kafada da kafada da mazajen mu ƙarya ne ba za ki taba zama kaman namiji ba wallahi zakaru halunsa ko digirgir kika yi namijin nan shine a kanki za ki shiga aji ma ki koya masa amma har gon martabar sa ta namiji tana nan a matsayin sa namiji bangaren karatu daban bangaren mulki daban bangaren kuɗi daban amma bangaren daraja da fifiko da Allah ya basu mu gane akwai abin da har gobe mu ba za mu yi ba yanda muke jin dadi kenan sai mu zo mu baje koli ma bangaren mu na ilimin dalibai saboda mun san me amma babun dalibta muke kaman me jan mota ne ki manna L dinki ki ta kwanar ki yanda kika ga dama sai dai a ce ngida dan daidaita ba me ce miki me yasa kika yi a hauki da fada ba fada ai dama koya kike ko so da Allah mu yi amfani da abin da muka shina mu yi kokari mu yi amfani da abin da muke shina Allah subhanahu wataala ya sa mana albarka a ciki Allah ya sa mana albarka a ciki Allah ubangiji ya taimake mu ina amfani da wannan damar da nemawa ɗaya daga cikin mahaifan ɗaya daga cikin mu addu'a Allah subhanahu wataala ya sa ya dace akwai baiwar Allah da take dauka mana ita ma hoto da sauti zance in kun kula da ita muna da karatu tare da ita kusan wanda zance ita da kanta ta dauki nauyin kanta tazo ta take ta kafe kamarar ta tace ita ma za ta bada gudunmuwar ta addini an ba mu labari jiya ta tafi ganin mahaifinta ba lafiya kafin ta isa ma Allah ya masa rasuwa so muna fata Allah ubangiji ya sa yana cikin wayanda Allah ya yafewa Allah ubangiji ya sa ya dace Allah ubangiji ya ba su hakuri na juriya ya ba su hakuri irin na musulunci shi kuma Allah ya gafarta mishi ya kyautata bayan shi Allah ya kyautata bayan shi Allah ya karbi bakuntarsa mu kuma Allah ya ba mu guzurantar da su Allah ya ba mu guzurantar da su
to alhamdulillah Allah ya saka wa malama da alkhairi ubangiji Allah ya sa mu amfani da abin da muka saurara mu isar da sako ga waɗanda basu samu san halinci wannan waje ba Allah ta'ala ya datar da mu tabbas malama ta ce mu yi addu'a mu sa shi ma addu'o'in mu lokacin shan ruwa mahaifin wannan kyamara woman da take nan kullum Allah ya mishi rasuwa to ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama da sauran magabatan mu baki daya idan muka duba malama ta ba mu guziri jama'a na tafiya guziri na ban kwana wanda al'amarin ya shafi ko ina a cikin rayuwar mu na zamantakewar mu ta duniya menene haka ta taɓo mana fannin kadaita Allah ta taɓa mana fanni na zamantakewar rayuwar aure haka zalika ta taɓa mana fanni na tarbiyya wayannan ababa ku idan muka bi su insha Allah su ne za mu samu mu tsallaka siradi mu samu mu je mu gamu da aljannar Allah subhanahu wataala ƴan uwa da dama mata mu muke barin kari aka ce rana menene mu muke sakaci iyaye na mi hakuri da yawa mu muke sakaci akan wasu al'amuran kamar da malama ta faɗa yadda mu bakunan mu yake da kaifin gaske akan ƴaƴayen nan namu da muna dagewa muna zazzaga musu addu'o'i Allah ta'ala ba zai bar addu'ar mahaifiya akan ɗanta ba alƙawarin Allah ne wannan insha Allah saboda me darajar da take da shi a kansa dan haka kowa ta zage dantse a cikin wannan dararuka masu sanin albarka ta rika zararawa ƴaƴan ta albarka da addu'a da ƴaƴan ƴan uwa musulmi baki daya idan zaki addu'a kar da ki iya naki kasu saki takaita kace iyana ki a ki hada na kowa da kowa dukkan al'umma ma ki hada sai Allah ta'ala ya saurin karban addu'a ke ma kuma sai ki samu masu yi miki saboda idan ke kika tura taki addu'an wannan ma ta tura tata sai a gama a tsakiya kowa sai dan sai ya zama dan albarka ƴaƴayen su zama shiryayyu sai mu samu ƴaƴaye wanda za su auri ƴaƴayen mu mata shiryayyu su ma sai su aifa mana jikoki shiryayyu kin ga mun samu kwanciyar hankali amma dimo aka ce ƴaƴa a bankare suke za su auri bankarere ko shiryayye za a haɗa da bankarere aje a takure ta to sai kika ta haifo mi bankareren dan saboda mi kamata unit dan baban maybe yayi mara kyau ko kuma mama ta yi mara kyau to Allah ta'ala ya datar da mu kamar yadda muke cewa ban kwana muke shirin yi da ku yau insha Allah ko in ce gobe ne ranar biyan ko to amma yau din ma dai kamar goban ce da izinin Ubangiji iyayena mata ina so mazajen mu shugabannin mu su fahimci mun harci muhadara su fahimci mun je abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin alqur'ani mun je abinda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka fassara mana hadisi ba za su gane wannan ba sai a cikin aikin mu kullum ba za ki zinjima hijabi kin yi wanke-wanke tun asuba shara tun asuba gagagaga inda wani wanki da yake so a masa ma a zan je ban ummi tafsir yau malama za ta ce kaza da kaza mun tsaya aya ta kaza to dan Allah ba wai zaunawa a ji ba a ganshi a aikace a zamantakewar rayuwar aure miji ya fahimta ke kin san Allah kin san abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ki ga miji ya samu nutsuwa duk mijin da kika ganshi a nutsi ko da ba shi da sisi matarsa nutsatsiya ce matarsa kuma ta ilimi na addinin musulunci wallahi sai ki ganshi a cikin nutsuwa ƴaƴanta a cikin nutsuwa duk nagartar ita uwa ce aka samu wannan nutsuwa a cikin wayannan al'umma zamantakewar rayuwar aure ba za ta iya sai da neman ilimi in ji malama idan duk kokin shekara 70 da aure matukar baki san ilimin auren a cikin addinin musulunci ba wallahi akwai kurakuri da dama sai ki aikata abin da kina ga kira ki samu lada yar uwa sai ki je ki samu zunubi shi yasa ci addini dama sai ka san shi sannan zaka wuza Allah kansa sai ka Allah yace ta'rifuni qabla an ta'buduni yace ka sanni kafin ka bauta mini to ƴan uwa dan Allah mu dage mu gyara wannan rayuwa ta mu dumumi sai al'umma gaba ɗaya su gyaru da dama anan yau gashi mun cirga iyayen marayu sun taru ga marayin sun taru ga ƴan uwa da abokan arziki na angoyi dumi kowa yana jin alhini na rabuwa da wannan wata mai tarin albarka da wannan muhadara da muke zuwa muke din samun tunasarwa da kuma faɗa maka wani abin da baka sani ba to mu yi kokari kada Ramadan ya wuce sai a zo ki ga baki da lokacin daukan alqur'ani ki karanta baki da lokacin da ake zauna ki saurari abin da Allah ya ce da manzansa ko a radio ko a TV bare wata-wata da ake zuwa ake muku wannan masallaci ku tuna fa kowa yana da kalubalen rayuwa da abubuwan da yake amma sai a zo da wummi a tunasar da ƴan uwa amma da dama sai ki ga ba a zuwa yanzu da za a rawa masallaci na kashi ne wallahi sai ki ga ƴan kadan a cikin Ramadan da muke jin shokin wai muna son kusantar da kusantuwa ga Allah a mu zama har koyaushe ma muna neman yarda sa muna neman aminta sa muna neman mi kusanta ga Allah subhanahu wataala saboda mu san rayuwar mu kila sai Ramadan ya kare kafin a zo wancan ka ki dawo ga Allah sai kwana ya kare kin ga ba a hikima ba ƴan uwa to ubangiji Allah ya datar da mu Allah ya yi wa rayuwar mu albarka iyayen mu da kakannin mu da yayin mu da kannan mu da malaman mu da suka riga mu zuwa gidan gaskiya tun daga zamanin annabi Adam alaihi salatu wassalam ubangiji Allah ya ji gansu da rahama Allah ya gafarta musu mu kuma ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani ƴan uwan mu da ba su samu haifuwa ba suke nema idan alkhairi ne a gare su Allah ta'ala ka azurta su da shi idan ba alkhairi bane Allah ka ba su hakuri irin na ummina nana Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai Allah wa'anda ka ba su ayyan kuma Allah ka shirya mana su Allah ka rayuwa rayuwar su albarka Allah ka sa su ji kanmu kamar yadda mu muka ji kanmu gabatan miya Allah masu neman aure ba zaure ko budure ubangiji Allah ka ba su mazaje na gari haka wata anan tayi addu'a sosai kuma tace a tayata da addu'ar Allah subhanahu wataala ya azurta ta da miji na gari mai tsoron Allah mai kaza wa kaza to da fata ita ma za ta zama mai tsoron Allah kuma ta tana duka zawa kazan da take so ta samu miji haka idan tayi haka sai Allah ta'ala ya azurta ta da shi rayuwar da muke ciki ubangiji Allah kai mana ahuwa ba dan halin mu ba ya Allah muna kankan da kai a gare ka muna kaskantar da kanmu ka gafarta mana zulmin mu Allah ka yaye mana wannan damu a cikin wannan lamari ya Allah ya Allah muna roƙon ka mazajen mu ya Allah mazajen mu ya Allah Allah ka azurta su da halal da su ciyar da mu da halal su shayar da mu da halal ya Allah wa'anda ba sa iya sauke nauyin su Allah ka umarce su da su sauke da nauyin su ya Allah Allah ka nufe su da su sauke mana nauyin ya Allah ubangiji alawa da sai iya saukar da nayi kuma Allah ka ƙara yassare musu mu ma Allah ka ba mu ikon taimaka musu saboda gararin rayuwar ya zama sai an taimaka hajiya kada ki zama Allah ya miki baiwa ya miki arziki ba za ki iya fitar da abin da zaki taimaki mijinki a taimaki rayuwar ƴaƴanki ba wannan rayuwar ba ta da kyau zaki ga mace ta kai ta kawo tana da dukiya tana da rufin asiri amma mijinta yana tafiya yana tunani kamar zai je bugi da mota ko nafi saboda mi ba shi da abin da za a ciyo ko kuma ba shi da abin da za a ci gobe amma kuma kada ki yi rayuwar da za a zo bayan kin muta ana daga ban kadan katifa ana fitar da kudi iri da kala amma baki taimaki al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bare zuri'ar ki bare mijinki wannan dabi'a ba ta da kyau duk wani abin da bayan ranka za a zo a ganshi ana kash bai yi ba dukan abin da Allah ta'ala baki ki amfani da shi lokacin da amfanin nasa zai yi amfani da dama mata suna haka amma wasu akwai jajirtan mata wanda suke so su shiga tawagar Nana Khadija su dauki dabi'unta su bi halayenta matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta taimaka wa addinin musulunci da kudinta ta taimaka wa addinin musulunci saboda mi Allah ya ta'ata jira amma wasu matan wallahi ba sa san irin wannan to da fatan kowa za ta dauki wannan nasihu namu da izinin ubangiji taje ta dabbaka shi da saka shi a kundinta wayanda basu je ba ta rika zazzaga musu da mun bi ta samu lada mu kanmu malama tana ga muku kullun zamane na mi daliban neman ilimi idan akwai wani kurakure daga gare mu ne ma daga Allah subhanahu wataala ba mu ne muka yi su fitar baki a matsayin mu na dalibai kuma Allah ta'ala ya gafarta mana abinda aka faɗa daidai kuma ubangiji Allah ya sa mu a mizani baki daya wanda muke shiri yanzu Allah ya kai mu mu faɗa ubangiji Allah ka ba mu ikon faɗa daidai a cikin rayuwar mu ya Allah ubangiji Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah mai da kowa rigiya lafiya ubangiji Allah ka hada kanmu da mazajen mu ka kara musu san mu da kaunar mu ya Allah Allah kai wa rayuwar mu albarka Allah ka sa musu tausayin mu da tausayin ƴaƴayen mu ya Allah ubangiji Allah mai da kowa gida lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to alaikum assalam wa rahmatullah magana ta farko akwai bayar Allah da take magana akan a ja hankalin masu tashi kiyamul laili amma su zo su ga sallar asuba eh haka tana faruwa gaskiyar magana abin da ya dace shine dama annabi ya ce idan har ba za ka iya luzuntan dare gaba ɗaya ba ka raye ƙarshen sa kun ga ƙarshen sa za ka iya jinkiri kenan har sai ka hada da asubarka in ka yi asuba rana ta danyi haska za ka iya kwanciya sai ka huta shi baccin daman tun da Allah subhanahu wataala ya jarrabe mu mun ɗauke shi a wani babi na dole zuwa yake ya bijiro mana ba sai mun neme shi ba to amma yana da kyau sai kai tsari in ka san irin yanayin nauyin baccinka ba zai bari ka mori daren gaba ɗaya ba to sai ka ɗan yi tsari ka san ɗan lokacin da zaka kintata ka yi ibada ka koma ka huta saboda me ka samu damar tashi kai sallar asuba ko kuma a'a ka saita ƙarshen daren yanda idan ka yi sallar kai addu'o'inka ba za ka koma ba har sai ka yi sallar asuba amma dai wani abu ne da yake faruwa dama a wannan watan malama suna ta jan hankali a kai Allah ya ba mu ikon gyarawa akwai wanda suka yi ta neman addu'a Allah subhanahu wataala ya amsa mana bukatunmu da bukatunsu baki daya akwai wa'anda suka yi ta tambayan cewa za su shiga kungiya yaya ake yi a same mu bayan sallah da sauransu tunda a yanzu ana ganin kamar iya ramadan ne mushakar take tsakaninmu ko eh kamar yadda muka ce masu kwadayin ganin mu saboda karatu wannan masallacin har kullum muna karatu a ƙarshen wata sau daya wanda ana ta bada rubuce-rubuce na neman ƙari da Allah inda hali idan da yuwar ƙarin za a sanar insha Allah amma ina jan hankalin yan uwa mata da Allah kar mu ce shikenan ai mun kakkade ai mun gama ramadan ta ƙare an daina fita karatu ki fita ki saurara kuma ki yi kokari ki aiki da abin da kika samu Allah ya sa mana albarka a ciki batun kungiya kuma ana shiga kungiya ba wai muna hana shiga kungiya bane amma tana da ka'idoji ne tana da dan taka tsantsan ba wai kawai kai tsaye bane muke daukar fam raba kowa da kowa akwai tsari da zamu yi wa mata na semina bayan sallah yanda ake horar da kowace mace ta zama managarciya a unguwarku ne a gidanku ne a familin ku ne yaya zaki yi ki bada taimakon gaggawa ya za a ki zama yar agaji ta addini agajin nan na gaya muku ba wai abu ne da aka tsare shi a sama ba tun zamanin annabi alaihi salatu wassalam akwai agaji kuma ana yin sa dan neman yardar Allah ne to kama gane cewa zaka shiga aikin agajin nan dan menene saboda neman yardar Allah subhanahu wataala ba kawai ni ma saboda ina sha'awar na sa uniform a saboda ni ma ina sha'awar idan ana taro in tashi ne zurga zurga a masallacin idi suna kaza a idan kika shiga da wannan manufar to ainiya za ta zama ta koma ga abin da ya kai ki ciki so muna fata kafin mu ce a zo a sayi form sabo mu dada akan wayanda muke da shi sai mun ba da ilimin abun kin jiya ya ma aikin yake tukunna sannan a wata aqida ake tafiya shin kina tare da mu idan kina tare da mu to fa ni'ima zaki iya shigowa sai mun gamsu da ke kin gamsu da mu dafam din namu kaman mukan sai shi available amma yanzu mun dan sa maka masa taka tsantsan ko takunkumi saboda me sai a sayar miki form kin ce ke nisa'us sunna kawai sai ana dan me sunan abin nan nasu me fata batan nan nabihi DJ ko kauyawa kaza kaza saboda muna sha'awar ƴan mata a cikin mu domin me akwai ayyukan da ƴan matan su za su fi jurewa amma ƴan matan nan kafin ki samu wanda ta ji ta sadaukar da wannan kauyawan zaki dade kina lalime suna son Allah suna son karatun ga handa tar aka amma fa wannan harkar bikin sai dai Allah ya shigar mana da su suna son wannan hidimar to kinga mu kuma muna gujewa kanmu gayyatan irin sai daga baya ce mana ga su can a guri kaza sun sha damara suna rawa ko ɗan sa'u suna ba ta fita gidan kada kade ba dina ba party ba ɗan sa'u suna ba ta zama ƴan rigima kai ma ina ga adokokin sa ai in ke ƴan rigimar bashi ne ma wanda kullun kina fada da makota ƴar alinci bane ba za ki shiga ba me hikimar haka ai so ake ki bada tarbiya a wani baki da tarbiya ai ba za ki bada tarbiya ba matukar ke ƴar rigima ce yau kina police station gobe kina a to ke ma baki a cikin ma nisa'u nisa'u ma ba za mu baki dama ba bare ki zama ƴar agaji domin ƴan agajin muna ƙara musu wanda takunkumi kasancewar saka rigar yana nufin kamar sun dauki hatimi ne na kungiyar suna yawo da shi yanzu na yawo da hijabi na a cikin gari in baki san da bada baki san ni wace ce ba amma ƴar agaji daga ta wulga da wannan uniform din sai a ce wannan ƴar agaji ce to duk abin da ta zace ai ƴan agajin nan ne da ta wuce ce kaza amma ni da wuce ba san ma waye ba kun ga duk kasancewa ta ni ne shugaba ana karkashi na bai sa ni din ina da stamp a cikin garin ba mun ban nuna kaina ba a san ma ina gun ba amma shi ƴan agaji uniform din kadai zai wulga duk gurin da ya wulga za a ce wannan ɗan agaji idan da yanzu kamar sauran garuruwa ne bauchi da agajin ba ɗaya suke da shi ba akwai na bangare kaza akwai na bangare kaza to tana wuce za a ce ƴan agaji kaza ne a faɗi irin ƙarƙashin wace ƙungiya kuke ko so abinda muke gudu kenan shi ɗan agaji nasa taka zanzan din ya wuce sauran membobin nisa'us sunna akwai wanda kawai mata ne ƴan ƙungiya da suke gwagwarmaya da faɗi tashi akan shiriyar al'umma da taimakake ne a jama'a akwai kuma waɗanda daga cikin mu su kuma sun sadaukar da lokacinsu da lafiyarsu da komai nasu akan cewa me za su fita su yi Allah hidima ba dare ba rana so kuma dole sai ya zama akwai yaddar iyaye akwai yaddar mai gida da sauransu yana da sharuɗa ba ka yin sa kai kadai sai da izini so waɗannan matakan duk za mu fahimce su idan mun yi semina in kuna zuwa karatun nan lokacin da za a yi taron semina za mu iya ba kowa dama ta cika fom sai ki zo ki halarci semina ki ji ilimin a bakin waɗanda suka gabace mu waɗanda suke da ilimi mai yawa da za su baki abin da za ki ji kin samu nutsuwa akan aikin to a wannan lokacin ne za mu ba dama kowa ta saifan mun inganta da tafiya da ke za ki iya zama ƴar agaji Allah ta'ala ya karɓa mana abin da muke so wai ƴan makaranta da suke cikin makaranta na Ummul Warqa ana kiransu idan sun tashi sannan waɗanda iyayen marayu ne amma ba a ba su slot rannan ba sun san ba a ba su slot rannan ba ba an baki idan da sunanki a gumu mun shina in kin san an baki karma ki tsaya ki tafiyar ki wanda kika san da rannan ba ki zo ba to ki tsaya mu tantance idan mun gane ba a baki ba sai mu ga idan yayi akwai ƴan wasu adadi ƴan kadan da za a bayar sai ki karba sannan dukan wanda yake da shi takardar a hannunsa ya ba da suna da wanda yau za a dauki sunansu gobe sai ki dauko yaran da kika bayar da ke kanki amma kar a makara saboda akwai yiwuwar kila ba mu ne za mu karatun goben ba saboda muna shirin rufe gurin muna da malama muna da masu taya mu lura akan shigi da ficin mu wani lokutan mukan so su sa mana albarka a irin zaman da muke yi da ku domin a irin lokacin da dukkan dalibi ya zo yayi abin da yayi to idan da akwai kusakure sai na saman sai zo sai ya zauna wala Allah duk sai ya gyara ya kada gurar da take tafiya a gurin idan kuma mun yi daidai ya Allah subhanahu wataala ya karba mana in akwai kusakure Allah ya yafe mana ba ganganci a ciki wala Allah sai dai ko karamin shina ko kuma me kuskure akwai wani abin da ka shinan ma sai ka ji ka kuskure ka faɗa abin da ba haka ba muna fata Allah ya yafe mana kurakuran mu domin Annabi alaihi salatu wasallam dama ya nema mana Allah ya yafe mana abin da muka manta da wanda muka yi kuskure ina fata Allah subhanahu wata'ala ya samu dace miyo annabi salati salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان يا من ليس كمثله شيء يا هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا رب يا رب آبائي يا رب يا رب آبائي نسأل اللهم كل رحمته نسأل اللهم كل رحمته أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه من جميع ما أخره قولا وفعلا حاضرا وغائبا اللهم إنا أستغفرك لما قدمنا وما أكلنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا من ليس كمثله شيء يا حي يا قيوم يا فاطر السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا عزيز يا عزيز يا جبار يا جبار يا متكبر يا فعال لما يريد يا ذو العرش المجيد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رب السماوات والأرض يا الله يا مي تكفن سنة يا مي تكفن سنة يا مي جرما مي دوكا يا مبوعين سركي يا إششان سركي يا وندا أكيد دوغلو دشي أدوغلو بأقصى أنت بيا الله أبنجي يا مي تكفي النعمة كم باين كذبا غبانك أبنجي تكيد لي فكا وين دبم إسمه أمان حسبا Ya Allah ka san laifukan mu boyayyu da bayyananu. Ya Allah ka san laifukan mu boyayyu da bayyananu. Ya Allah da wanda muka shina da wanda bamu shina ba. Ubangiji cikin rahamarka ta wannan wata mai alfarma ya Allah ka tafi da su baki daya. Ya Allah ka sa muna cikin wa'anda kai wa yafiya. Ya Allah ka sa muna cikin wa'anda kai wa yafiya. Allah ka jikan magabatan mu. Allah ka jikan iyayen mu. Allah ka ba mu iko mu nemi tuba kafin mutuwa. Allah kai mana rahama bayan mun mutu. Ya Allah ka riskar da mu da mutane na gari. Ya Allah ka tashe mu da mutane na gari. Ya Allah ka tashe mu a tutar Annabi alaihi salatu wassalam. Ya Allah ka tashe mu tare da shi. Allah ka tashe mu tare da shi. Allah ka sanya mu cikin masu sauraron ni'ima a cikin aljannarka. Allah ka shiga tsakanin mu da wuta. Ya Allah ka shiga tsakanin mu da wuta. Ya Allah ka shiga tsakanin mu da wuta. Allah ka kusantar da mu da aljanna da aiki irin na 'yan aljanna. Allah kusantar da mu da aljanna da aiki irin na aljanna. Ya Allah ka ba mu ikon yin aikin da ka yarda da shi Ubangiji ka kawar da mu daga aikata abin da baka yarda da shi ba Allah ka shirye mana da zuri'ar mu Allahumma rabbana ya rabbi ya rabbi ya fadiris samawati wal ardi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin